shabiyu ga watan July shekara ta 2014 wannan shine kasance 79 daga cikin jerin yan karatu tukan tafsirin alqurani da girma wanda muka yi wataki da alqurani ko tazar mu sunni idan jama'a ba su manta ba har yanzu muna cikin suratul baqara tsakanin aya ta 154 zuwa 157 a inda muke tattauna bayani dangane da maganganun da Allah madaukakin sarki ya mana game da matsayin mutuwa ainihin ta shahada da kuma irin jarabawa da Allah madaukakin sarki ya ce zai jarabci muminai da tsoro da yunwa da talauci da abubuwan da za su biyo baya na mace-mace da kuma asarar amfanin gona da makamantansu amma da shi sai Allah ya karɓi shi da dukkan wanda Allah ya dora mishi jarabawa ko musiba ya haƙuri mun ji daga cikin ladabba a jiya cewa duk lokacin da musiba ta same ka abubuwa guda biyu ake so ka kula da su abu na farko fadin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abu na biyu shine allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khayran minha waɗannan zikirori da addu'o'i sun zo ne tsakanin alqur'ani da kuma hadisi sahihi da imam muslim ya rawaito daga sahabiya ummu salama allah ya kara mata yarda in ba manta ba ina take tafsiri da kuma bayanin wasu maganganu da malamai suka yi jiya sai na tsaya cik saboda tattauna mana wata matsala mai matuƙar muhimmanci da aka yawaita tambaya kai kuma mun yi bayani a cikin ina kokarin karasa bayani ne dangane da hanyoyin da malamai suka kawo waɗanda za su taimaka maka domin samarwa da kanka haƙuri na ɗauko mana littafin Al-Tibbun Nabawi ko kuma ne jafi zaɗin ma'ar wallafa al-imam ibn al-qayyim Allah madaukakin sarki da farta mishi muka ji cewa yana daga cikin shiriyar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama idan Allah ya saukar da wata musiba ita ce komawa ga Allah da kuma karɓan cewa wannan na daga cikin kaddara sakamakon wannan sai mutum ya daure malam ya kawo maganganu masu yawa waɗanda yake ainihin wato tabbatar mana da cewa waɗannan su ne hanyoyin musulunci domin karɓan kaddarar Allah da kuma ainihin daurewa da kuma jurewa in ba a manta ba magana ta ƙarshe da muka tattauna ita ce ka tuna da cewa kai da Allah madaukakin sarki ya ɗora maka ainihin wannan jarabawa jarabawa ne ta riga ta faru rashin haƙuri da rashin karɓan kaddara ba zai sa ta fasa faruwa ba ko kuma ta sauya to kaga kenan tunda ta riga ta faru abin da ya dace sai ka nemi dacewa da yarda Allah madaukakin sarki muka ji cewa a hakikanin al'amari gajen dangana da kuma kin karɓan kaddara Allah babu abin da zai kara wa mutumin da musiba ta same shi sai karin wannan ainihin musiba Allah madaukakin sarki ke yi sannan muka ji cewa lalle ne mutum ya san cewa karɓan kaddara Allah da kuma yarda da cewa wannan musiba Allah madaukakin sarki ya dora mishi na daga cikin abin da zai tabbatar mishi da wannan lada ya kuma samu wannan salati da wannan rahma da shiriya wadanda Allah madaukakin sarki ya lamince wa duk wanda ya yi haƙuri da kuma duk wanda ya maida al'amarin shi ga Allah ta hanyar faɗi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khayran minha bari in tsaya a nan ɗan yi mana wani tsokaci a musulunci ba ana bin alqur'ani ne kadai ba kamar yadda ba qur'ani da hadisi kadai ake bi ba sai a bisa yadda ya zo daga malamai magabata qur'ani ya zo da faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hadisi ya ƙara da faɗin allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khayran minha dan haka abin da yake wajibi ga duk wanda musiba ta same shi kada ya takaitu ga faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lallai in ya faɗi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya hada da allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khayran minha domin mun ji cewa sahabiyyar da ta ruwaito wannan hadisi daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a aikace a lokacin da musibar mutuwar mijinta ta same ta Abu Salama ta hada waɗannan addu'o'i da zikirori guda biyu dukkan su ta faɗi wannan ita ce shiriyar da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi ne dora sahabbai da kai Allah madaukakin sarki ya ce maka sannan sai malam ya ce wa min ilajiha har wa yana daga cikin hanyoyin da ake maganin musiba in ta faru an ya'lama anna al-jaz'a yushmitu aduwwa ka ka sani da cewa idan ka nuna dagan dangana da rashin haƙuri, to shikenan ka faranta wa maƙiyinka rai, kuma ka ba shi damar yi maka dariya. Wa yasu asadiqahu, kuma masoyinka zai ƙara shiga baƙin ciki domin ka nuna dagan dangana. Amma idan musiba ta same ka, ka nuna haƙuri da dangana da mai da al'amari ga Allah, to sai kaga dukkan masoyinka yana samun sauƙin taya ka jin raɗaɗi. Dukkan maƙiyinka kuma sai ya kasa fahimtar shin da gaske ma masifar ta same ka ko ba ta same ka ba, dan bai ga alamar damuwa ba. To ka sani da cewa duk lokacin da ka nuna damuwa, to ka ainihin taimakawa maƙiyinka ya ji daɗi a daidai lokacin da kuma ka ƙara munana wa masoyinka. Wa yughdhab ar-rabb, sannan kuma ka ainihin fusatar da ubangijinka. Sirru shaitanu, sannan shaitanin da kake wakiltuwa a kanka domin ya bata maka rai, to shi kuma ainihin ka sanya shi farin ciki. Wa yuqbitu ajruhu, sannan kuma ka lalata ladanka da zaka samu. Wa yudhafu nafsu, sannan kuma yin haka ya sa ka ƙara wa kanka rauni. Wa idha sabara wahtabasa aqsa shaitanu, idan kuwa har kai haƙuri ka nemi Allah ya baka ladan haƙuri, to shikenan ka ƙara nesanta shaitaninka, domin zai kasa gane cewa wai ma kai menene ke bakanta maka ne. Domin musiba ta same ka, amma gashi baka nuna ainihin gajan dangana ba, ka koma ga Allah, to ka ƙara nesanta. Shikenan waraddahu khasi'a, kuma ka ture shi yayi asara. Wa arda rabbahu, yayin da ka nuna ainihin karban wannan kaddara, to ka faranta ubangijinka zuciya. Sarra sadiqahu, sannan kuma ka faranta masoyinka. Wa sa'aduhu, sannan kuma ka nuna na maƙiyinka. Wa hamala ala ikhwanihi, sannan kuma ka taimaka wa ƴan uwanka wajen samun sauƙin taya ka jimani. Wa azzahu huwa qabla an ya'uzzuhu, kuma kaga ka kwantawada ƴan uwa da abokan arziki hankali tun kafin su fara kwantar maka da hankali. Malam yace fa hadha huwa thabat, wannan ita ce ake kira tabbata. Wal kamalul a'zam, wannan kuma ita ce babbar cika. La natumul hududi, ba marin kunci ba. Wa shaqqul juyub, da ya ga wuyan riga. Wa du'a'u bil wayl wa subur, ba kuma fadin nashiga uku na lalace ba. Wal sakhat ala al maqdur, da kuma ainihin fushi a bisa abinda Allah ya kaddara maka. Na haka jama'a, kun ji wannan na daga cikin magani, shine ka daure cije ka ƙara mai da al'amari ga Allah, sai wannan psychological sai ya ƙara maka ƙarfin zuciya, kuma ya sanya aikin masoyanka da waɗanda suke maka fatan alheri sai su ƙara tabbatar da cewa lallai kai abin amintuwa ne, domin musiba ba ta girgiza imaninka balle ta saka ka ka faɗi munanan kalmomi. Wa min ilaji, har wayo yana daga cikin maganin ko kuma hanyar da za ka bi kai maganin musiba. An ya'lama anna ma yu'iqibuhu as-sabr wal ihtisab min al-ladhdhati wal masarra adhafu ma kana yahsul lahu bi baqa'i ma usiba bihi law baqiya 'alayhi. Ka sani da cewa idan kai hakuri kamar da al'amari ga Allah, sakamakon da Allah zai baka na farin rai da kwanciyar hankali da kyakkyawan sakamako a lahira, to yafi irin wannan zafin radadi da ainihin kake ji. Wa yakfihi min zalika baitu alhamdulillahi yubna lahu fil janna ala hamdihi li rabbihi wa istirjahi, kuma na daga abin da zai kara faranta maka rai, akwai alƙawarin wani gida a aljanna da aka kira shi da baitul hamd, gidan godiya, gidan dogaro ga Allah. Sakamakon dogaranka ga Allah da maida al'amarinka ga Allah, sai Allah madaukakin sarki gina maka wannan gida. Falyanzur ali ayyul musibatayni a'zam, to sai ka duba, yanzu dai musiba ta riga ta faru. Idan kai haƙuri ka mai da al'amari ga Allah, kana da lada a nan duniya, kana da aljanna a lahira. Idan kuma kake haƙuri, musiba ne ta riga ta faru, to kuma za ka yi asarar aljanna a lahira. To sai ka duba wacce asarar ta fi maka. Ka haƙura da wannan asarar ka koma ga Allah ka samu aljanna, ko kuwa ka nuna gajan dangana da faɗin munanan kalmomi, asarar duniya ta tabbata kuma ta lahira ta sake tabbata a kanka. To sai ka duba musibatul adila aw musibatu fawati baitil hamd fi jannatil khuld, musiba da za ta same ka a nan duniya ka yarda da ita, ko kuwa waccan musiba ta lahira da za ta sa ka rasa gidan can na aljanna. وفي الترمذي مرفوعا حديث يازو أكسين صحيح الترمذي هو سنن الترمذي لدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث صحيح النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتي يود الناس يوم القيامة أن جلودهم كانت تقرض بالمقاريض في الدنيا وسمت علي أرانا القيامة ذا في بول شوى إنما الدنيا أيضا كسام وسأل المقصة وتو المكشي سيزوس ayin ka samun almakashi ana cakawa a cikin jikin su ana tsefe naman su ana firo naman su da waɗannan almakusa lima ya rauna min sawabi ahli bala saboda ladan da za su ga waɗanda suka shiga bala'i a duniya sun samu a lahira ma'ana kai tintibe sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un takalminka ya tsinke danka ya bata mahaifinka ya rasu wata annoba ta same ka a ranar lahira irin lada da kyakkyawan sakamako da za a baka wani wanda masifa irin haka bata same shi ba sai ya ce ko ina ma a duniya shi ma masifa ta same shi ko da zai kai a ce masifar ta kai a rinka soka almakashi ana taji jikin shi wanda yake in yi hakuri yau ya samu irin rabon da ka samu wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam yake Allah yake maka وقال بعض السلف وني دا cikin malaman farko yace laula masahibud dunya fa dai irin masifun da ke samun mu a duniya muna hakuri muna maida al'amari ga Allah ba lawaranna al-qiyamata mafalis da mai isa kiyama a matsayin masiyata amma abin da zai sa ranar lahira mu sa rai za mu samu wani abu shine musibu da ke samun mu a nan duniya muna hakuri wa min ilajiha an yurawwiha قلبه بروح رجاء الخلف من الله na daga cikin hanyoyin da zaka bi ka saukake wa zuciyarka duk wata musiba da ta samu shine ka ringa ainihin wato sanya tsammani da cewa Allah zai mayar maka da abin da ka rasa fa innahu min kulli shay'in awwada illa Allah fa innahu min kulli shay'in awdun illa Allah fama min bu'audun kama qila ka sani da cewa duk abin da kai asarar shi a nan duniya Allah madaukakin sarki zai mayar maka da wani abin da za ka yi asarar shi ya zama asara ta tabbata gare ka shine ka rasa Allah in babu Allah a zuciyarka to ka gama yin asara amma duk abin da kai asarar shi to ka sani da cewa wata rana Allah madaukakin sarki zai ainihin mayar maka da shi ومن علاجه أن يعلم أن حظه من المصيبة ما تحدثه له فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط كفني هتشيوا نالك يتكين عن يوين دلاك بك قوانتا ولترك عنك لهم مصيبة تساميك كفني إتوان نم مصيبة تساميك أبن دا الله يسوع يسامر مكتنا الوقت إذن ككر فوانا قدرا تشيكنا كافا ميرك الله idan kuma kai fushi da wannan kaddara to shikenan fushi din sai ya tabbata gare ka dan haka yadda ka mu'amalanci musiba to sakamakon ka kenan kai fushi Allah ya fushi da kai ka yarda da abin da Allah ya hukunta maka Allah ya yarda da kai hadisi ya zo a karkashin haka a cikin musnad Imam Ahmad da Sunan Tirmidhi wanda Mahmud dan Nabi ya ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama Annabi yana cewa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahu idan Allah ya so wasu mutane sai ya jarabce su idan Allah ya nufe ka da alkhairi sai ya dora maka wata musiba faman radiya falahu ar-ridha wanda diyar karbi kaddara Allah ya yarda da ita sai Allah ya yarda da shi waman sakhita wanda ya fushi da kaddara Allah falahu as-sukhu sai Allah ya fushi da shi a cikin riwayar Imam Ahmad ma ta wannan hadisi aka samu karin annabi ya ce waman jaza wanda ya nuna gajan dangan ya nuna rashin yarda to shikenan falaku lijaza zai hadu da gajan dangana a wurin Allah Allahu akbar wa min ilajiha harwa yana daga cikin hanyoyin da ake bi ake maganin musiba in ta faru an ya'lama annahu wa in balaga fil jaza ghayatahu fa akhiruhu am fa akhiru amrihi ila sabr lil-tara ka sani da cewa ana neman ka da zarar musiba ta same ka ka hakura don kuma ba ka hakura ba sai dole za ka hakura to goma ma ka hakura a daidai lokacin da ya dace in ba haka ba ka san cewa karshen al'amari ne za ka yi hakurin dole wa huwa ghayru mahmud wala mufarid
irin wannan hakurin kuwa ba a yabawa kuma ba a baka dalilin shi. Qala ba'dul hukama, wasu daga cikin masana suka ce al-aqilu yaf'alu fi awwal yawmin min al-musiba ma yaf'aluhu al-jahilu ba'da fiyar. Jahili da bai san Allah ba, in aka ce mishi baban shi ya mutu, gidan shi ya kore, asara ta faru, sai ya tuma ya tsalle ya kaza ya kaza, karshe ne zai yi hakuri. To aka ce mai hankali yana aikata irin abin da jahili yake yi ne bayan kwanakin samun shi da musiba. Jahili in musiba ta same shi bai san Allah ba, karshe dai dole zai hakura ko? To mai hankali yana yin abin da jahili zai yi a ranar karshe. Ranar karshe ita ce ta jahili, dole ya hakura ko? To mai hankali masanin Allah shi kuma tun ranar farko sai ya ɗauki hakuri. Na haka faman lam yasbir sabran kirami, wanda bai yi hakuri hakurin mutunci ba, salasul wal bahar, shi kenan zai hakuri shirin hakurin limani. Dinki an aka sace danta, za ta yi ta kuka, ta yi ta yawo rabe rabe da ɗa a guwan ku, karshe ne zai faru, dole za ta yi shuru ta hakura. To shi ne ake ce maka duk wanda bai hakuri hakuri cikin mutunci ba zai hakuri irin da tumaki. Wafi sahihi, dan hadisi ya zo cikin Bukhari da Muslim marfu'an daga annabi, annabi ya ce as-sabr inda sadmatil ula, hakuri a karan farko ake, mun karanta wannan hadisin a jiya ba ku manta. Ina fata an gane. Wa min ilajihi an ya'lama anna anfa al-adwi ya lahu muwafaqatu rabbihi wa ilajihi fi ma ahabbahu wa radiya lahu. Abin da yafi dacewa gare ka shine Allah ne ya dora maka wannan ko, to ka yarda da abin da Allah ya yarje maka a wannan lokaci. Wa anna khasiyatal mahabba wa sirraha muwafaqatul mahbub, kuma ka sani da cewa in dai kaunar da kake wa Allah ta gaskiya ce, to lallai ka amintu da abin da makaunacinka ko abin kaunar ka yi maka, abin da Allah ya yarda da shi shine yanzu ka zama maraya, to ka yarda da wannan abin da Allah ya yarda maka da shi. Faman idda'a mahabbata mahbubi, wanda duk yare cewa yana son wani, thumma sakhita ma yuhibbu, sannan yazo yana fushi da abin da wannan masoyi ko abin san shi yake so, wa ahabba ma yusqitu, kuma ya dawo yana san abin da ke fusatar da shi, faqad shahida ala nafsihi bi karbihi, ya yi wa karshe da shi makarici. Abin da Allah ya soka da shi shine musibar gobara, abin da Allah ya soka da shi shine musibar almakasati. To a daidai lokacin da ka karbi wannan jarabawa ta Allah madaukakin sarki, saboda ka yarda dai Allah masoyinka ne ba mahaifinka, to shi kenan sai ya tabbata cewa kana son Allah. Amma kana cewa kana son Allah, Allah madaukakin sarki ya dora maka wata musiba, sai ka koma ka nuna gajan dangana, yanzu kana zargin Allah mahaifinka ne shi yasa ya dora maka wannan, to kaga ya tabbata cewa ƙarya kake wajen son Allah da kai. Dan haka sai ma da yake cewa wata maqat ila mahbubihi, kuma sai ya zama wannan dabi'ar da kai ka fusatar da Allah masoyinka. Qala Abu Darda, sahabi Abu Darda yace inna Allah idza qada qada'an ahabba an yarda an yarda, Allah yana so in ya hukunta wani abu, to abin da yake so a yarda da wannan. Wa kana Imran ibn Husayn yaqulu fi illati, shi ko sahabi Imran dan Husayn bai da lafiya, sai aka ji shi yana cewa ahabbuhu ilayya ahabbuhu ilayya, abinda Allah ya fi so gare ni shine abinda ni ma na fi so ga kai. Tunda Allah ya so ni da rashin lafiya, to ni ma na so wannan rashin lafiya, saboda in dace da abinda Allah masoyina yake so. Na fata an gane. Wa kadhalika qala Abu al-Aliya, haka nan al-Imam Abu al-Aliya yace mala yace wa hadha dawa'un wa ilatun la yu'malu ko la yu'malu illa ma'al muhibbin, irin wannan magani baya aiki ga kowa sai da waɗanda suke nuna gaskiyar soyayya ga Allah. Wala yumkin kullu ahadin an yata'alaji, kuma ba kowa zai iya magani da wannan cutar ba, da wani kuma ba kowa zai iya magani wannan cutar da irin wannan hanyar ba. Shine Allah na son ka ne ya dora maka kaza, sai ka ce to shikenan ka yarda da abin da Allah ya yi. Jama'a mun fahimci wannan da kyau. Sannan mala yace wa min ilajiha an yuwazina bayna a'zama bayna a'zamil ladzataini wal mut'atain, ka duba tsakanin jin dadi guda biyu wa adwamihima, da kuma wacce ce tafi dawwama. Ladzati tamattu'uhu bima usibati wa ladzati tamattu'i wa tamattu'uhu bi thawabillahi lahu, wannan jin dadin ka fi so tsakanin guda biyu. Na daya shin Allah madaukakin sarki ya jiyar da kai dadin musibar da ya dora maka, wato ya barka ba tare da musibar ba a nan duniya, ka ji dadin wannan lokacin amma a lahira kuma ka dandana azaba, ko kuwa a nan duniya ka dandana azabar wannan musiba a lahira ka mori zakinta. Fa in zahara lahu rujha fa asara rajiha, idan har ka zabi cewa ka yarda da musibar da Allah ya dora maka a nan dan a ƙarshen lahira ka samu alheri, falyahmadillaha ala tawfiqihi, to ka gode wa Allah cewa Allah ya dace da kai. Wa in asara almarjuha min kulli waje, in kuwa ka ce kai ka fi son ka ji daɗi a nan amma ka fuskanci matsala a lahira, falyalam anna musibatahu fi aqli, to ka sani da cewa kai masifarka ta farko da Allah ya kama ka da ita ita ce taɓuwa hankali. Kana da taɓuwa hankali sai da har ka zaɓi ka sha daɗi a nan duniya ka sha wuya a lahira, to masifar farko ita ce taɓuwa hankali. Wa qalbihi, sannan kana fama da ciwon zuciya. Wa dinihi, sannan addininka ya lalace. A'azamu min musibatihi allati usiba biha fi dunya, ta fi maka tsanani wannan asara fiye da masifar da ake ganin ta same ta a duniya. Jama'a kuna fahimta da kyau, malam ya ce wa min ilaliha, har wayo yana daga cikin magani ko hanyar da za ka ji kai maganin musiba idan ta sauka gare ka, an ya'lama anna alladhi ibtalahu biha ahkamul hakimin wa arhamur rahimin wa annahu subhanahu lam yursil ilayhi al-bala'a yuhlikuhu bihi. Sai ya ce ita wannan musiba da Allah ya dora maka, ka san cewa Allah gani ne. Ita wannan musiba da Allah ya dora maka, ka san Allah mai rahama ne. Allah bai dora maka don ya hallaka ka ba, don da ya so ya hallaka ka dan bai zo dora maka ciwon kai ba, sai hallaka ka ba. Da Allah madaukakin sarki ya so ya hallaka ka dan bai zo dora maka ciwon dan ya tsada, sai ya hallaka ka kawai. Amma tunda kaga Allah ya sa maka dan karkare, Allah ya sa maka ciwon kai, to ba yayi maka haka bane dan ya hallaka ka. Wala yu'azzibuhu bihi, ba kuma Allah yana nufin ya azabtar da kai bane. Wala liyujtahu, ba kuma Allah yayi haka bane dan ya zabtare ka. Wa inna maftaqadahu bihi liyamtahana liyamtahina sabrahu wa ridahu anhu wa imanu, Allah yayi maka haka ne dan ya jarabci hakurinka da yardarka da Allah da imanin da kace ka yi shi. Wa liyasma tadarruhu wa ibtihalu, kuma Allah yayi maka haka ne dan ya ji irin yadda zaka kwantar da kai da irin yadda Allah zai ji kana roƙon shi. وليراهم صريحا ببابه, كما دان الله يدانك ذاك نان كفانتا اقوفر جدا شكنا روان الله الله يمكا هكا يقول لك جرى ذاك الإيمان ذاك فانتا كرويش لفظا بكور جنابه الله يدانك كوانتا اقبان شكنا روان الله مكسور القلب بين يديه الله يناسان يقع لا إذن bi janabi, Allah yana son ya danka ka fakure tare da shi, ka taho ne shi kana neman mafaka. Maksural qalbi bayna yadayhi, Allah yana son ya zuciyar ka ta kare a gaban shi. Rashian qafu qasasa shakwa ilayhi, Allah yana son ya ga ka daga hannayenka kana kai kuka zuwa gare shi. Ka ji hikimar da ta sa Allah ya dora maka musulma, ba ya dora maka dan ya hallaka ka bane, ba dan haka ba kawai, sai a waye gari ka mutu, sai a waye gari ka babbaki. Amma da Allah ya sa maka ciwo kaza ciwo kaza, yana son ya ga yaya maida al'amarinka da Allah. Qala Sheikh Abdul Qadir, Sidi Abdul Qadir yace ya bunayya, ya kai dana, innal musibata ma ja'at li tuhlikaka, masifa bata taba zuwa dan ta hallaka ka ba. Wa inna ma ja'at li tamta'ina sabraka wa imanaka, musiba tana zuwa ne dan ta jarabci hakurinka da imaninka. Ya bunayya, Sidi Abdul Qadir yace ya kai dana, al qadaru sab'un, ita kaddara kura ce, kyarkeci ce, mage ce, zaki ce. Was-sab'u, mage da damusa da zaki da kura, la ya'kulu al-maita, ba sa cin dushi. Kaji magana ce irin ta waliyyai, wato abinda Sidi Abdul Qadir yake nufi da kaga Allah ya dora maka masifa ko, to kana da saura ne a wurin Allah, da matacce ne kai an gama da kai, Allah ba zai komai da kai ba shikenan. Amma da kaga ya dora maka masifa, to akwai sauran abinda ake fata ka samu na rahama. Mage in ta samu bera ya mutu, tana ci? Bata ci, saboda tana ganin kaskanci. wato inda ya zama baka da komai na alheri, Allah ba zai dora maka musiba ba, an san an gama da kai. Amma tunda an san akwai sauran alheri tattare da kai da Allah ke maka fata, to sai dora maka ainihin musiba don wannan alheri ya tabbata. Kaji magana sai da Abdullahi, Allah madaukakin sarki ya taimaka. Kuma waɗannan su ne maganganun da na so in taƙaito mana daga cikin wannan littafi mai suna Zadu Ma'ad fi Hadi Khair al-Ibad, ko kuma littafin At-Tibb an-Nabawi wallafa al-Imam Shaykhul Islam Abu Abdullah Muhammad ibn Qayyim al-Jawziyya, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. In ba ku manta ba a jiya, na kawo muku ainihin wani littafi na ainihin Ibn al-Qayyim mai suna Uddatu as-Sabirin wa Dhakhiratu as-Shakirin. Waɗannan littattafai dukkan su gaba ɗaya jama'a suna daga cikin littafan da aka rubuta a ƙarƙashin makarantar Ibn al-Qayyim. Kullum magana ta kama sai mu koma shekara 600-700 da rubuta waɗannan littafan a yau, sai mu ɗauko ɗaya daga cikin su sai mu karanta. Jama'a sai waɗannan mutanen su ake cewa wahabiyawa, waɗannan wai su ne ake cewa ba su kauna annabi, waɗannan su ne ake cewa yanke tsara. Kai ne kake kyama game da waɗannan mutanen kaji? Abinda muke cewa ga duk wanda yake kyamar su Ibn Taymiyyah, su Muhammad ibn Abdul Wahhab, su Shawkani, su Muhammad ibn al-Qayyim, su Imam al-Zahabi a waɗannan zamanin namu, su Muhammad Nasiruddin al-Albani, su Uthaymeen, su Ibn Baz, su Abubakar Duni, ka buɗe littafin su ka gani ko fa ka saurari abin da makiyansu suka ce, ai ba za ka iya gane mutum ka ji magana daga bakin makiyi. Waɗannan littafai da malaman nan suka rubuta dukkan su suna nan an buga su, kuma a yanzu dukkan su suna nan mun zuba su akan internet, don in ma kana jin kunya a ganka ka zo wurin mu neman littafai, to ga sunan ka je ka buga wakfiya.com, wakfiya.com da ka buga da q ba da a ba, wakfiya.com, zaka samu littafan ka sauke su kamar yadda suka kai printing a bibanka. Suna nan warwatsa a duniyar internet ko ina ga sunan a duniya an sa su. Abinda muke cewa mutanen da muka ji suna sukar waɗannan littafan abin takaici su kuma suna ɓoye nasu, to kaga anan sai ake mai yiwa dokin mai baki ne kawai ya su gudu. Jama'a, waɗannan sun yi rubutu ne dangane da shirya Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a daidai lokacin da wasu mutane suke kokarin su ɗaukaki shiryar wasu mutane, sai aka fake da guzuma ake harbin karsana, haka koma ana sukar mutanen. Abinda muke cewa kamar yadda yau shekara 18 da ta gabata muka tara musulmi a gidan Sardauna a Arewa House a Kaduna 1995, muka yi lacca muka jefa kalubale a kan cewa duk wani abu da ya tabbata a sunnar manzon Allah ko a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da duk wani abu wanda mutanen nan suka rubuta a littafin su, in kana tuhuma ka zo mai maka bayani da aka kin Allah su, mun yadda mu zama mu ne spokespersons, mun yadda mu zama mu ne solicitors, mun ya zama mu zama mu ne lauyoyin a madadin su, domin su sun kwanta sirri su, mu kuma mun karanta littafan su 100%, kuma mun fahimta kuma mun gamsu, don haka ba mu da shakka don haka duk matsalar da ta zo sai ka ga cewa littafan su muke ɗaukowa. Duk ran da ka ji mun zo tafsiri sai ka ji na ce Ibn Kathirin ya ce, Ibn Kathirin almajiri Ibn Taymiyyah, muna karatun hadisi sai ka ji na ce Zahabi ya ce, Zahabi almajiri Ibn Taymiyyah, muna karatun aqida sai ka ji mun ce shi kanshi dungurungun Ibn Taymiyyah ya ce. Saboda haka jama'a musulmi, babu wani abin kyama dangane da waɗannan mutane, amma idan kana da rashin gaskiya a zuciyarka ta bid'a ko shirka sai ka ji waɗannan bayan Allah. Amma mutanen da saboda kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mutum ya rubuta littafi game da tarihin manzon Allah yake Zadu Ma'ad fi Hadi Khair al-Ibad, uzurin lahira, uzurin makoma game da shiriyar fiyayyar halitta, idan hula ya zo zai karantar da kai sai ya ce maka ga yadda annabi ke sa hula, ga irin kalar da yake sa, ya rage maka in kaga dama kai kuma ka sa wadda ka so, amma shi ya ce maka ga irin ta annabi, in ya zo rawani, in ya zo zobe sai ya ce maka ga irin annabi, in ya zo alola sai ya ce ga ta annabi, to me yiwa kai an koyar da kai irin ta shehuwa ne ko ta sayyidiwa ne, to in ka ji ta yi karo da ta annabi kuma kana jin nauyin ka zagi annabi, to shine sai ka huce a kai. iyakar laifin da aka tumce su ke in ba haka ba duk littafin su in ka bincika abinda suke kokari kenan ga abinda yazo daga Allah ga abinda yazo daga sai kaga wani yaki jinin su saboda me yayi kokarin ya promoting wasu karti waɗanda su ba sa dangantuwa zuwa ga Annabi kuma sai ya fahimci in waɗannan suka bayyana to za a kina shi to tun farko sai ka je na cewa kar a karanta littafin su na'am an samu irin waɗannan a Makka Annabi yayi fama da su Annabi yana wa'azi sai su ce kar a sake a saurare shi la tasma'u bi hadha al-Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun idan Annabi na karatun Al-Qur'ani sai suna ce wa mabiyan su kar ku saurare shi idan yana yi ku je ku rinka shewa ku rinka iskanci ku daga muryar ku har muryar ku ta rinjaye tashi haka suke zuga mutanen su amma kuma a ƙarƙashin kasafa su kuma sai su koma suna sauraron Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan wani ya ce maka kar ka karanta littafin Ibn Taymiyyah ko Ibn Al-Qayyim sai ka ce mishi al-ghafat tamalan me yasa in ya ce saboda ya karanta ya ga sharrurin da ke ciki sai ka ce to al-ghafat tamalan aikin da muke so ka yi ka tsaya ka bayyana sharrurin a rubuce dan in irin ku kuma suka kare to karshe ƴaƴanmu da jikokin mu za su sake koma kan wurin idan ku ya ce shi bai karanta ba sai ka ce mishi al-ghafat tamalan to baka karanta ba har ya ka iya gano ka har ya kai yana doka har ya kai yana doka haka suka yi ta faɗin maganganu game da Annabi kar ku saurare shi na kawo muku kissar Tufail Tufail dagaci ne a ƙasar Yaman ya taho Umara sai suka hatsare shi a bayan garin Makka sai suka ce baba mun ga kai dattijo ne mai hankali to a garin nan akwai wani matashi wanda in dai ka saurare shi to zai fita sai suka fita shi da shi dattijo da shi dagaci sai ce to yanzu me kuke bani shawara suka ce abinda muke baka shawara idan ka shiga garin to kar ka je inda yake jawabi yace na yarda can sai suka ce ai baba tsaya ba garin sai suka ciro auduga suka ce toshe kunnan nan tun a bayan gari ya toshe suka ciro ne suka ce toshe wannan ma to ka shiga haka ka fito lafiya amma dai ka saurare shi zai juya da to Tufail zaka ce sa'a yayi ko rashin sa'a mu kan cewa ba mu sa'a yana draka aba sai yazo sai ya tsaya kusa da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga ga mutum a tsaye yana ta jawabi to amma shi kuma ya toshe kunnan shi sai ga to yanzu in yaje me zai ce wuta ya ga wani na ta haka to ai sai dauka shi ma sa kare sai ya ce me yace to kaje ka ce sai cira audiya da yaji maganar na shiga sai ya sake cira da kafin a tafi da nisa shi ke nan sai ta a yi wannan da aka ce karin saura sai tsaye da Annabi sai musulunta ya ce shi mai sarauta ne amma ga irin shigantakar da mutanen garin nan suka yi a bayan gari da ya koma garin su sai ya koma yana wa'azi ka ji dalilin da ya kai Abu Huraira ya musulunta dagancin ƙauyensu Abu Huraira ne a lokacin Abu Huraira kiristanci yake dan kwaya da shi da uwashi matan zumunta ne to amma ka dubi irin yadda suka yi wasa da hankali shi haka wannan jita-jita ce ta kewayawa ƙasar Larabawa har ta je wani boka ya shiryo kayan bokancin shi an ce wani matashi ne ya tabu hankalin shi ya rikice aljanu sun taba shi yana zagin alloli sai wannan boka ya ga to ai aiki ya samu sai shiryo kayan aikin shi ya tafi Makka yana zuwa yana tambaya Annabi sai suna nuna mishi shi yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce labari ya zo gare ni an ce aljanu sun tafe ka ka haukace ni kuma ina maganin aljanu shine ya zo ko kana bukata sai Annabi ya ce inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh sai fara khutbatul haja ya karanto ta gaba daya sai wannan boka sai ya ce a aini alaihi kalamaka mai mai samun zancen ji sai Annabi ya sake mai ta sai sai ce wa kai ne da ya sai ne da sai kin da nake jin maganganun mawaka ban taba jin magana ne ya duk wani idan an ce wannan abu bokanci ne to ai muke cikin bokanci wannan abu bai kama da bokanci wannan abun an ce hauka ne wannan muke maganin mahaukata ban taba haduwa da mahaukaci me kan gado ilmu ba don haka mi go hannunka Annabi mi go hannun shi sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah can sai sake cewa Annabi sake mi go hannunka duk mutanen ƙauyen mu na lamince maka cewa kafin ka ziyarce mu duk zan musulun da su. Ko da haka jita-jita ta ƙarya ba abin da take tsara wa musulunci sai kwarce. Shi yasa masu faɗin ƙarya game da musulunci su daina faɗin ƙarya game da musulunci. An faɗa, an ɓata sunan musulunci, amma duk wannan bai hana musulunci ya ci gaba. An yi wa musulunci makirci a rubuce-rubuce, an yi a kan intanet, an yi hoton annabi, an mai da shi katun, an wulakanta shi. Wani kallon katun ɗin zai sa ya bincike menene tarihin wannan mutumin da ake wa shegantaka. Idan ya tafi yana binciken tarihin kuma sai ga wannan mutumin da tarihi ya rubuta shi a haka shine mutumin da za a zo ana katun ɗin shi ana shegantaka. Abin da ya faru kenan ga katun ɗin Jamma. Kafiran Denmark da suka yi katun suna zagin annabi sallallahu alaihi wasallam. A lokacin aka motsa tunanin wasu turawa sai ka bude website sai ka ga an sa annabi sallallahu alaihi wasallam gashi nan wani galabaitaccen tsoho akan jaki da mata kwatsam suna bin shi. Sai bature sai ce to ai ya kamata kuma ya koma kan Google ya koma yayi tambaya who was Muhammad the messenger of Islam, wane ne Muhammadu dinnan manzon musulunci. Sai ga amsoshin sun zo mishi bayan wata guda yana nazari sai ya latso inda za a ce if you want to accept that faith you can click on this. In kana so ka musulunta to taba nan, kana tabawa sai ka ga an ce repeat after me, say after me ashhadu an la ilaha illallah. Sai ka ga ya musulunta akan internet sai fito yana neman ina musulmi suke. Sai ka ji yana cewa I am now a revert Muslim. Ba zai yadda ma ya kira kanshi convert ba, sai ya ce I am a revert Muslim. Na dawo gida jama'a na dawo. Ba zai ce na shigo ba, don ya san asali a binciken da yayi a cikin hadisai ya ga cewa annabi yana cewa kullu mauludin yuladu ala al-fitra. Kowane ɗa an haife shi ne akan addini. Don ya fita sai ka je yana ihu yana cewa I am a revert Muslim. Na dawo gida jama'a na dawo. Sai da yana zargin musulmi ma me yasa ba kwa da'awa, me yasa wannan addinin ka baka. Sai da ya sai lasifika irin tafiya-tafiya. Ya yi zanzaro kawai shi ya shiga cikin gari. Yana cewa come and embrace Islam. Kuzo ku musulunta. Kuzo ku musulunta. I am now enjoying myself. Bature shi da gaske yake. In kai ba da gaske kake ba. Waɗannan abubuwan duk da America take na nuna wa musulunci kiyayya jama'a. Ba ku ji abin da ya faru ba kwanaki? Bare baren nan 2012 December November me ya faru? Makirci suke shiryawa ya za a yi aje a yaƙi Makka da Madina. A ciki aka samu sojojin da suka yi tawaye cewa me Makka da Madina suka yi sai suka fitar da wannan document. Sai suka yi publish din shi sai duk duniya ta samu. Sai kuma asirin su ya tolo. Kullum aiki ke wa makaru wa makaran ma kullum su kuma aiki ke. To kai ka dubi kanka, kane wa musulmi makirci, kane wa addinin musulunci makirci. Ka tsaya ka kana tsakin sakratan yau alliyuhiya. Suka ce wai kamar rago ne ya zo yana tunkuyin dutse. Sai ya ce rago ka ji tausayin dutse? Rago ka ji tausayin kanka. Duk wanda yake musulunci ma kirki in Allah ya nufe shi da rahma wallahi abu ne mai sauki. Sai ku ga Allah ya juye shi ya dawo ya taimaki addini kamar yadda annabi ya riga cewa Allahumma izza hadha ad-dina bi ahad al-umrayn. Allah wannan addini namu na musulunci ka taimake shi da musulunta Umar ibn al-Khattab ko kuma Umar Abu Jahl. Duk kiyayyar da sayyidina Umar yake nuna addinin musulunci sai ga Umar yau ya dawo cikin addinin musulunci. Ya dawo ya tsaya wa addinin musulunci yana taimaka mishi. Saboda kar ka sake ka zama makiyin addinin musulunci, ka yi kokari ka zama ɗaya daga cikin waɗanda Allah zai aiki da su a zamaninka da rayuwarka ya yaɗa addini. Domin duk makircin da za ka yi an yi fiye da wannan amma addinin ya tsallake. Amma su masu makircin fa sun hallaka, sun shiga cikin damuwa, sun lalace, kuma Allah ya kaskantar da su. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. Allah ya fata malam ka sake karanto mana waɗannan ayoyi ka sake fassara su sama sama sannan sai mu shiga ayat Safa da Marwa. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthi. Bismillahir rahmanir rahim. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون
اللهم لك تنفركيتي ولنا wannakum bi shay'in min al-khawf hakika sai mun zarabce ku da wani nau'i na tsoro al-imam shafi'i Allah madaukakin sarki ya tara mishi yarda shi abin da ya fassara tsoro a karkashin wannan aya shi ne tsoron Allah yace tsoron Allah shi kanshi na daga cikin jarabawar da Allah zai wa mu'minai Allah madaukakin sarki ya jarabce ka da tsoron shi shin zaka iya rike tsoron Allah daga farkon ka har zuwa karshen ka kokuwa mafi yawancin malamai sun tafi akan cewa tsoron makiya da tsoron bala'o'in yaki da kuma annoba iri-iri wannan shine tsoron da yawa daga cikin malamai suka tafi akai wal ju'i Allah madaukakin sarki zai ainihin jarabce ku da yunwa da fari da wahalhalu na abinci anan ma al-imamu shafi'i shi ko sai ya ce yunwa ta watan ramadan ita ma tana da cikin yunwar da Allah madaukakin sarki zai jarumci mu'minai da ita Allah ya ga za ka iya jure yunwar kwanaki 29 ko 30 ko ba za ka iya ba wa naqsin min al-amwali Allah ya ce zai jarumce ku da ainihin wato na kasar dukiya ku ta tafka asara saboda za ku tafi ku shagaltu kuna yaki da kafirai sakamakon haka jarin kai gobara ta samu dukiyarka gidanka ya kone a sace motarka kuɗi ka riko su wani ya zo ya fuske su wasu malaman kuma suna ainihin cewa kamar da al-imamu shafi'i anan ma yake cewa yace na kasar dukiya anan ita ce zakka ta farilla idan kana da naira miliyan 4 sai a ce maka to zakkarka shine ka kasafta wannan kuɗi gida a rabai cikin miliyan 4 zaka fitar da 100,000 ita ce zakka to kaje ka tambaye mai miliyan 4 kai da ni talakawa mu ne muke ganin a ina da miliyan 4 haba dan in cira 100,000 ba komai kai ma talauci ne da ni da kai amma kaje ka samu mai kudi ka zan aka ce cikin miliyan 4 ya cire 100,000 sai kaje na tsayin da inda cewa to in ya cire za ka lalace lissafi ne kai shi idan yana da miliyan 40 a shekara ya cire miliyan 1 sai kaje na tsayin da inda in yana da rakumi 5 to ya samu rago shekarun da baya idan yana da akuya guda 40 ya dauki kwaya ɗaya ya bayar idan saniya ce sai ta kai guda 30 sannan zai fara mata zakka ya ba da dan malaki kaga wannan na daga cikin jarabawa imamu shafi'i ya ce Allah sai ya jarabce ka da wannan a lokacin da kake talaka sai ka ga cewa daukar kyauta a bayan abu ne mai sauki saboda kai kake bukata to ran da ka zama mai kudi a ran nan ne za a gane da gaske ne waccan aƙidar taka ko kwata launi ina ba ta an gane kasan duk talaka suna jin haushin masu kuɗi yana da mota 10 saboda Allah ba zai bada guda ɗaya ba a rinka kai gawa sai Allah ya yi tara maka guda wata ran sai a ce to Allah abin da ake so za a kai wancan ba ta da lafiya ko wancan tana naƙuda kawo kwana ɗaya yanzu kai ba kyauta aka ce ka bayar ba ba kuma gawa za a kai ba mara lafiya ko mai naƙuda sai Allah ya jarabci kowa akan duk abin da kake ciki wa naqsin min al-amwali Allah zai jarabce ku da ayyin na kasar dukiya ko kuma naqsin min al-amwali talauci talauci shi kanshi na kasa ce ka shafa baka da kokobo Allah ya hada ka da fitinanniyar mata ya hada ka da fitinannan mai gidan haya ka rasa yadda za ka yi duk wannan mecece jarabawa ce ka je ka kai ma'aikinka asibiti ka samu likita wanda ko Hausa baya ji abin da ya sani kawai ga takarda su yi magani sai koma in ka je likita ba hali ya ce please do quick ko Hausa baya ji duk jarabawa ce
ka rasa yadda za ka yi, ka je ka daga babur dinka za ka sirfi maka muguntai, ka ce a kawo kuma a ce zo da la'asar ka karbi kuɗi. Duk jarabawa ce wallahi, tallahi duk jarabawa ce. Mawaki Tintin yake cewa wa man ya'i samanina haula la abalaka yasa, in dai duniya ce in ka dade za ka ga abubuwa da yawa. Allah madaukakin sarki ya tsake wal anfusi, Allah zai jarabce ku da ainihin rashin rayuka ta hanyar kisa a wajen jihadi ko kashe-kashe na annoba ko makamantan haka. Imam Shafi'i shi kuma yace mace-mace ta hanyar rashin lafiya. Wal samarat, haka nan da ainihin ƴaƴan itatuwa, ka je ka kashe kuɗinka kaf ka ainihin dasa gwaiba ko mangwaro ko kaza ko kaza ko kaza, baka je kai wani abin da zai amfanar da kai bari ba kusa shekara ta zo kuma sai a ce wasu fali sun sauka waɗanda su kuma ƴaƴan mangwaro kawai suke ci kuma kai ita kadai ka dasa. Duk wannan yana da cikin jarabawa. Shi kuwa Imam Shafi'i da ya tashi sai ya dubi as-samarat bi ma'ana al-lughaw, sai ya ce ai as-samarat ƴaƴan itatuwa anan abin da ake nufi zuriya, Allah zai jarabce ku da mace-macen ƴaƴa. Mutuwar ƴaƴa musamman ƙananan ƴaƴa tana da cin zuciya, wata mutuwar kuma ta babban ɗace mai cin zuciya, shi Allah ya iya jarabta ka da inda ba ka tsammani. Akwai wani ɗan ƙarami ya shiga zuciyarka in ya mutu, wani sai ya nemi samuwar taɓuwar hankali. Wata mata ce ɗanta ƙarami ya rasu, shi kenan mata a duniya ta jarabtu da san shi, sai hankalinta ya zare a jikinta, sai ta rinka tafiya kawai tana sambatu, wuni take tana yawo. Tana tafi aka ce sai ta ga wata bishiyar darbejiya ko wani kargo ya yi shar da ganye haka, sai ta tsaya tana magana da bishiyar ta ce a ya shigaran kabuli malaka mubiqa ka annaka lam tahzan ala mauti farisi, yace haba darbejiya naga kin yi ganye lublub ke bakiya ta'aziya ne bakiya jimamin farisi ya mutu sunan ɗanka farisi, ai ya kamata a sauke tuta farisi ya mutu. Sai ta ce fatan la yuhibbul mala illa min at-tuqa, ta ce yaro ne wanda baya son kuɗi sai na tsoron Allah, wal hamda illa an kan wasu yusu, baya son a yabe shi ma sai in yayi kokari da takobi. Irin wannan yaran darbejiya ba za ki taya miji ma ba da tasiri. Yanzu kaga hankali ya zare mata, wai har darbejiya take magana da ita saboda mutuwar ɗa, ko kun fahimta jama'a? Wani babban sarki a ƙasar nan tamu, sarki ya tabbata ga Allah dalilin rasuwar shi ke nan jama'a, za ka ji kullum ana sa wani babban mawaki ya nema ɗan waka, da ya shiga ɗaki kawai ya gaggawar ɗan sai ya ce o Allah abin da kai min kenan, shi kenan kawai sai koma sai rashin lafiya sai mutu shi, saboda ya gama shirya ɗan gaba ɗaya akan shi zai hau kujerar shi. Kawai sai aka ce mishi ai wani bai da lafiya, yana shiga ɗaki kawai sai ya samu ya mutu. Kalmar aka ce da aka ji a ƙarshe kenan a farko, yana shiga ya gaggawar sai ya ce Allah abin da kuma kai nake kawai sai juya sai kwanta shi ma kuma sai mutu. Sarki ya tabbata ga Allah. Saboda haka mutuwar ƴaƴa tana daga cikin abin da ke jikkata wasu mutane. A ƙarƙashin wannan hadisai suka zo sahihai a cikin sahihul Bukhari da Muslim da littafin al-adab al-mufrad, annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace duk wanda Allah madaukakin sarki ya jarabce shi da mutuwar ɗa ai ƴaƴa uku to aljanna ce makomashi. Wata mata ta ce biyu fa, manzon Allah yace biyu ma haka. A wata riwaya ta al-adab al-mufrad aka tambaye annabi ɗaya ma haka, yace ɗaya ma haka. Allah ya ɗauki ran ɗanka sai ka maida al'amari ga Allah. Allah madaukakin sarki ya ce maka, Allah madaukakin sarki ƙarshe sai ya jinjina wa masu haƙuri da cewa wa bashir sabirin, kai albishir ga masu haƙuri a bisa duk abin da Allah madaukakin sarki ya dora musu. Haƙuri a bisa ɗa'a, yanzu nan yunwa ce take ƙarƙarar cikin, amma da za a kawo mana abinci duk daɗin shi ba za mu ci ba, saboda wannan yunwar da muke muna yin yunwa ne saboda Allah. To haƙuri da yunwar to kai shi saboda Allah, sannan kai haƙuri saboda karka saba wa Allah, ga abin da kake so amma Allah ya hana. Dubi wasu mutane da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bada labarin su a cikin hadisin da Bukhari da Muslim da Ahmad suka rawaito, daga sahabi Abdullahi da Umar Allah ya kara musu yarda. Annabi ya ce a zamanin da ne wasu mutane uku suka yi tafiya, suna cikin tafiya a tsakiyar daji, ga ruwa ya taso, suka rasa inda za su shiga su fake, sai suka ga wani kogo sai suka shiga, suna shiga kogon sai wani dutse karami sai ya sako daga ƙasa sai ya toshe kogon. Yanzu ruwa ya dauke, gari ya waye, suna so su fito su tafi, amma ba yadda za su, kuma wannan kogon shi ake kira ihun karaza a tsakiyar daji a cikin kogon dutse, kuma wani dutse ya sako babba daga sama ya zo ya danne. Sai ɗaya daga cikin su ya miƙe ya ce, to jama'a kowa ya dubi menene ya taɓa yi tsakanin shi da Allah, ya roƙan mana Allah saboda girman wannan abu da kai, saboda Allah, Allah ya fishe mu halin da muke ciki. Ɗaya daga cikin su da ya miƙe sai ya ce, ya Allah, ni ina da iyayena sun manyanta, uwata da ubana tsautai, ina da bayi, ina da dabbobi, amma kullum sai na tabbatar iyayena sun ci sun sha, sannan iyalina da dabbobina. Ran nan na tafi nemo wa iyayena abin da za su ci kafin dawo sun yi bacci, amma ga abinci na samu. Matana suna bukata, bayi na bukata, dabbobi na bukata, amma kuma na ce sai iyayena sun ci. Haka na kwana tsaye akan iyayena suna bacci, ina jiran su farka in ba su. Har gari ya waye, suka farka suka ci suka koshi, sannan sai na kai wa matana da yayana. Yanzu wannan me yake faɗa mana? Ya bi iyayen shi, ya mutunta iyayen shi, ya kyautata wa iyayen shi fiye da kowa. Sai ce, ya Allah, idan wannan mutunta iyayena da ni saboda kai na yi, Allah ka fushe mu halin da muke ciki. Sai dutse ya dan matsa kaɗan, sai goma ya zauna ya ce, to jama'a ni dai na yi. To na biyu sai ya miƙe shi kuma sai ya ce, ya Allah, ƴar baffana na jarabtu da su, ma'ana ƴar baffan shi kamar wan uban shi ko kanin uban shi ya jarabtu yana son ta, amma ka ji shedancin shedan ba da aure ba, so yake kawai ya zama ita, ita kuma ta ki saboda tana da tarbiyya, ya kaɗa ya raya ta ki. Ran nan sai talauci ya juya mata, sai ta tawo ta ce, to yau dai ta ba da kai godiya. Ya ce haka ya ɗibo kuɗi yana tsima dinari 120, kusan naira miliyan kuɗi tana da. Haka ya ɗibo ya bata, yana rawar jiki ta cire ya cire, sai da ya tsuguna a kanta zai ɗau azzakarin shi ya saka a farjinta, da yake akwai Allah a zuciyarta, sai ta ce mishi, ittaqillah wala tafaddal khatama illa bi haqqi, ta ji tsoron Allah, wannan farji nawa is sealed, Allah ne ya rufe shi, kuma ba a bude shi sai da haƙƙin shi na sadaki. Yace sai ji tsuma da makarkata ta kama shi, sai ya rabu da ita, kuma ya bar mata wannan kuɗi. Sai ya ce, ya Allah, idan na rabu da ita ne ban yi wannan lalata ba saboda kai, Allah ka fishe mu halin da muke ciki. Sai dutse ya maza, yanzu ka ga na uku nan sai a ja kunnen shi, to kai wane ne, kai addu'a mai kyau ko kuwa don in ta kure to shi ke. Na uku ya miƙe ya ce, ya Allah, ni kuma mutane na ɗauka aiki su yi min aiki, suka yi min aiki kowa na biya shi shinkafa ce tiya uku, kowa za a ba shi shinkafa kwano uku, wannan guda ɗaya sai ya tafi bai karɓa ba. Ya ce wannan shinkafa ta shi na sai da ita, na siyo dabbobi na fara kiwo, tafiya ce tafiya har na tara mai awakai, tumakai, shanu, raƙuma, bayi, ina nan ina kula da amana. Ran nan talauci ya buga mishi shi ma sai ya zo ya ce, bawan Allah, ka tuna na taɓa maka aiki shekarun baya? Ce, ƙwarai da gaske, to na zo ne a bani haƙƙi. Ya ce sai na dube shi na ce, duk bayan nan da raƙuma da shanu din naka? Na ce, haba a ɗan ƙarƙar ne gilarci mana, ne mai shinkafa ta kwano uku ka dubi wannan dukiya? Ya ce, wallahi tallahi ta kashe, saboda rike maka amana ne ta jalautawa har ta zama. Ya ce haka mutumin nan ya kore dukiyar nan bai bar komai ba. Sai ya ce, ya Allah, wannan amana da na rike, in na rike domin kai, Allah ka fishe mu halin da muke ciki. Manzon Allah ya ce sai dutse ya matsa sai su fito su kai tafiyarsu. Me yasa muka kawo wannan hadisi? Sani da cewa waɗannan jarabawa ce ta same su, sun koma ga Allah. Sannan ka sani kamar yadda wanda ya yi sallah yake roƙon Allah, don sallah Allah ka bani kaza, haka wanda ya bi uwar shi zai iya ɗaga hannu, ya Allah, don uwata da na bi Allah ka yi min kaza. Domin wa ya ce a yi sallah? Wa ya ce a bi iyaye? Wane ne ya hana shan giya? ku za ka iya daga hannu ya Allah saboda giya da ban taba sha ba, Allah ka biya min bukatata. Abinda wannan karatu namu yake nufi a yau, ana roƙon Allah da kyawawan ayyuka, to kuma ana roƙon Allah da rashin aikata mugun aiki. Za ka iya cewa ya Allah tunda nake ban taba gulma ba, dan haka Allah ka biya mu bukata. Amma da zama gaskiya ne, dan kasan Allah ba ya mai ciwa ciwa kuma, amma ka gama gulma ka dazu yanzu ka zo ka ce ya Allah ne ya magana shi banza ko kun sai ta gaba, dan haka ba gaskiya ake wa Allah ciko akan wannan. Shine hadisi sahihi da Imam Bukhari ya fitar da shi a cikin kitabuz zaka. Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam ya tafiya da matashi, wannan mata ta shi ita ce Sarratu, sai ya sauka wani ƙauye da ita da makarba. Da ya sauka sai ya samu masauki, to shi kuma sarkin ƙauyen a shefajiri inda ne sai aika a duba mishi wacce mace ta fi kyau. Mata aure ce wace iri kowace iri kawai, wacce mace ce ta fi kyau kawai sai a samu mishi ya kwana da ita. Shi aikin da yake yi, ya turo yaran shi katsam sai suka haɗu da Ibrahim. Da suka haɗu da Ibrahim sai suka kira shi gefe guda, kai wannan mata ne ya haɗa ka da ita, ce wannan ne ɗan uwa ta ce. Sai suka ce to suna zuwa, sai suka tafi suna ganawa, shi kuma sai sheka a guje ya same ta yace ke to na bace ke ya uwa ta ce. Dan haka kar a tambaye ki kunya ta, amma ba ƙarya ne ba, dan duk duniya yau daga ni sai ke muke musulunci. Na ta ce ya uwa ta ce ta ce ni kuma brother ne, ba haka ba ne MSS ko wallahi dan ruku. To me ya faru da suka zo ke me ya hada ki da wannan mutum, sai ta ce dan uwana ne. Dan so da dama in mutum ya haɗu da kai da matarka, ka kiyaye wannan psychology, in ya haɗu da kai da budurwarka yana iya fizge ta ya je lalata da ita, dan matarka ce dan budurwarka ce. Amma in ka ce ƴar uwarka ce kakan cika mishi ido, ka ji hikimar Ibrahim, ka auna wannan da kyau. Saboda haka Annabi Ibrahim ya faɗa haka ne, yana ganin zai samu kariya, amma duk da haka suka fizge ta suka kai wa sarki. Sarki yasa aka kai mishi ita inda zai lalata da ita, ana aje ta ita ta fahimci kwanan wasan, sai ta tashi sai ta yi alwala, sai ta yi sallar nafila raka'a biyu, sai ta ɗaga hannu ga kalmominta ta ce ya Allah saboda imani da ne da kai, da imani da ne da annabinka Ibrahim, kuma na tsara farjina tunda nake babu namijin da ya taɓa saduwa da ni sai mijina, Allah karka bar wannan kafirin ya keta min alfarma. Yana shigowa da ya kanta kawai sai faɗi yana sassan dare ba, ka san mata kuma sai ta mulki ta tace to yanzu wannan sarki guda ya mutu a ɗaki tare da ai kuma sai ce ni na rashi. Sai kuma ta sake roƙon Allah ya Allah ka sake shi daga halin da yake ciki, sai ya wallake bai daddara ba, ya sake yunkuri ya tafi yana kintsawa, ta tafi ta sallah ta Allah haka ya sake ta sake. To na uku sai ya kira yaran shi ce wannan aljanna kuka kawo. Malaman hadisi suna hujja da wannan hadisi akan cewa aljana tana rikida, fasike sukan nemi ta kuma ta kan buge shi. Sai an zo wani karatun a wannan sharhi, ina fata an gane abinda kadai nake so in nuna mana a wannan hadisi na mata Annabi Ibrahim ta roƙi Allah. Allah madaukakin sarki ya kare ta da abubuwa uku: imani da Allah, imani da Annabi Ibrahim, rashin aikata zina. To duk sanda ka samu kanka a cikin wani hali, sai ka takarkare ka dubi wani abu ne ka taɓa yi wa Allah tsakaninka da Allah, wani laifi ne ga dama ta samu ka yi amma saboda tsoron Allah ka ki, to daga hannu ka roƙi Allah. Yanzu jama'ar Najeriya abin da nake ce ma, shin mun lalace lalace wanda kowane ɗayan mu ya rasa irin wannan da zamu haɗu mu roƙi Allah, Allah ya fishe mu. Muna cikin yunwa da tsoro da mace-mace da asarori iri-iri, me ya hana kowane musulmi yanzu a cikin ɗakin shi da daddare ka dubi ƙarfe biyun dare, ƙarfe uku na dare, a inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisin da Imam Bukhari da Muslim da Ahmad suka rawaito, manzon Allah ya ce Allah yana sauka daga sama ta bakwai sama zuwa sama ta ɗaya, ya ce wa zai bauta min in karɓa, wane ne zai roƙe ni in amsa, har gari ya waye. Yanzu jama'a azumi, shedanu ana ɗaure su a daren farko, to me han kowane musulmi ya miƙe ka tsaya tsakaninka da Allah amma za ta kai ka rubuta a takarda ne duk laifin da ka sani ane a duniya ka rubuta sai ka samu jambiru in ka zo kan ƙarya sai kai makin inta good wannan kan mun taba yi gulma ita ma good wannan mun taba yi shan giya sai kai cancel wannan baka yi ba to ko nan sai ka tsaya sai ka ce to ka samu zinubi dai wanda kai ka san baka taba yi ba to wannan daren sai kai alwala ka ta kalkare ka fuskanci alqibla ladabi na biyu kenan ladabin farko na addu'a alwala ladabi na biyu ka fuskanci alqibla ladabi na uku ka daga hannayenka sannan ladabi wanda za kai kafin ko dab da addu'a shine ka kiraye Allah da sunayen shi sannan kai wa annabi salati an fahimta to sannan sai ka ce ya Allah mu al'ummar Najeriya ka fitar da mu daga halin da muke ciki saboda ni din nan wane ban taba shan giya ka ce saboda ni din nan wane ban taba zina ba saboda ni din nan wane ban taba shirka ba saboda ni din nan wane ban taba cin kudin wani ba ka dubi wani laifi wanda tsakaninka da Allah yanzu ba EFCC ce ta taso ka gaba ba ba police commissioner bane yanzu ba kowa ba malam mai wa'azi bane kai da Allah ka san baka taba yi ba sai ka ce ya Allah tunda nake ban taba kaza ba Allah ka yaye wa mutanen Najeriya halin da muke fasali da Allah dukkan musulmi su yi wannan cikin azumi ku ga yadda za a samu canji to amma jama'a mun kai lalacewar da ba mu da irin wannan nema to sa'annan ka duba tunda kake menene na gari ka taba yi tsakaninka da Allah sai ka rubuta sallah biyayyar iyaye azumi umara aikin hajji zakka in ka zo wurin sallah sai kai maki ko da so ɗaya ka taba tuna kai wata sallah a zahar ko la'asar saboda Allah sai ka duba biyayya iyaye kai uwarka ta taba cewa ƙarfe da za ka fito wannan kan zero ina fata an gane zakka take ce to ai sai ka nema wannan sai bata hau kanka ba hajji baka da kuɗi umara baka da kuɗi to sai ka da sai ka dubi a cikin waɗannan abubuwan sallah kana da sallah ƙwaya ɗaya wanda za ka iya tunawa a tarihi rayuwarka ka yi ta saboda Allah a roƙi Allah saboda wannan abinda waɗannan hadisan suke nuna mana ke Allah madaukakin sarki ya Allah da yake cewa wa bashir sabirin ayi albashir ga masu haƙuri wato haƙuri a bisa bin Allah haƙuri a bisa rashin sabon Allah haƙuri a bisa abin da Allah ya tursasa ka kai wanda baka ji daɗin kai shi ba amma sai a ce kai shi na fata an gane Allah ya ce ayi albashir ga duk waɗannan masu ainihin haƙuri alladhina idha asabatuhum musiba sune waɗanda in masifa ta same su qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un sai su ce daga Allah muke kuma ga Allah za mu koma wato mu na Allah ne kuma dama duk daren dadewa za mu koma ga Allah wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwal marra Allah zai ce haka gashi nan kun dawo gare mu dai 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 kamar yadda dama haka muka halicce ku dai 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 wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum duk abinda kuka tara mata ƴaƴa gidaje abin hawa mukami Allah yace gaba ɗaya kun bar su a baya haka za a kai kai kadai ko dan dress kaje ka tambaye limamai masu wankan gawa ko dress ba ko zobe ko haƙorin hajji ba a kai mutun shi sai a tumbuke shi saboda kuɗi kuma ba naka ba tunda ka mutu yanzu to na magana dan haka zobe aka ce ko da yaya ne a yadda za a ce shi Allahumma sai in ya kai ba zai juru ba sai an kare ya tsanka sai aka ce to bi halalta Allahumma haƙorin hajji kaza dole a cire shi sai in ya kai garin cire shi za a karya mata haƙori sai a ce to shi ke ai in kai kita ta da kudin mutane ba na ta bane ina fata an gane haka wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum duk dukiyar da muka tara Allah muka tara muku Allah ya ce za ku bar ta bayan bayan da wane da wane da kake tunanin sun isa, kai ne gwamna, kai ne shugaban kasa, kai ne wane, kana da odile, kana da kaza, kana da kaza, sai Allah ya ce fa ma narahumana ramaku shufa'atum alladina za'amtum annahum yusifuna, ina waɗanda kuka ce wane da wane sun isa, babu gasu lakar ta kafa bainakum, duk wata alaka yau ta yanke, wa dalla ankum ma kuntum tazkurun, duk wata ƙarya da kake yau ta ƙare, ga ka kazo kai kadai, haka za a dauke ka a nannade ka a cikin yadi, a je a kuga ka a cikin kasa, a kawo a watsa kasa a kanka, kowa ya tsoro duk yaron da ya mafarki gobe zai tafi a daura mai laya, gobe ma kai sake mafarkin ka, ba haka ake ba, babu mutumin da ya mutu a duniya wani masoyin shi ya ce a hada da ni wajen rikewa, mace ɗaya ce aka samu ta taɓa wa mijinta wata kara, da mijinta ya rasu sai ta je ta kafa rumfa a makabartar sai ta zamanta, wai tana sai ya ce zama ya ɗan samu nutsuwa, gayu sun ce love is free, ita ta so abinta ne to ya mutu shine ta ga za ta ci gaba, bayan shekara guda shiru dole sai ta nanna ɗaya rumfarta sai ta dawo, sai da ta nisa sai ta ga ana magana da ita, aka ce in ma malayi ko in ma aljan, ce ta samu abin da ta zo nema, sai ɗaya ya ce a'a ba ta samu ba, ta hakura ta juya, ita ce mata Alhassan dan Hassan dan Hassan dan Aliyu dan Abi Talib, matar ta taɓa kunnen annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Alhassan dan Hassan dan Hassan dan Aliyu dan Abi Talib, sunan shi Hassan, sunan mahaifin shi Hassan, sunan kuma kakan shi Hassan, sunan kuma baban kakan shi Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, to ta taɓa kunnen manzon Allah ne kai matar shi mai haka, Bukhari ya kawo wannan cikin littafin, Allah madaukakin sarki ya yi, saboda haka jama'a kun ji wannan, Allah yake cewa waɗanda musiba in ta same su sai su ce daga Allah suke kuma ga Allah za su koma, ulaika alaihim salawatun min rabbi, Allah yake akwai darajoji ga waɗannan mutane da Ubangiji, Allah zai ba su darajoji da martabobi wa rahma, sannan Allah zai musu rahma duk lokacin da musiba ta same ka, in har ka faɗi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhrijni khairan minha, zuciyarka tana mai cike da yarda da Allah za ka samu waɗannan darajoji, kuma za ka samu alƙawarin rahama, Allah ya ce wa ulaika humul muhtaduna, waɗannan kuma su ne shi, Allah madaukakin sarki ya hukunta da mu akan duk wata musiba da zai dora mu, Allah ya sa duk wata musiba da zai jarabce mu da ita ta zama hanya ce ta samun rahama da ɗaukaka a wuri shi, jama'a musulmi waɗannan ayoyi dama duk mun karanta su kuma mun yi tafsirin su mun dan yi waiwaye a dan tafiya, Allah ya ce inna safa wal marwa,
inna safa wal marwa min sha'airillah, faman hajja al baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawwafa bihima, وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ,
to kun san shi addinin musulunci addini ne na karantawa da kuma gyaran kuskure, zai karantar da kai wani abu, wani abun kuma kana yin shi yana da asali amma kuskure ya shigo ciki saboda rashin sani ko kuma an same shi ta hanyar gado, ibada ta aikin hajji kamar yadda muka ji a tafsiru ma wannan wuri a bara mun yi karatu cikakke dangane da tarihin aikin hajji da kuma ta har muka kwatanta aikin hajji, wannan ibada mutanen Makka sun samo ta ne daga ainihin kakansu Annabi Ibrahim, to amma tsawon zamani saboda an dade da rasuwa Annabi Ibrahim da dan shi Isma'il aka samu kuma abubuwa suka zo suka sassauya yanayi, to sai karerai suka shigo cikin ibada aikin hajji, kurakurai sai suka shigo ciki, wasu abubuwa na shirme da bankaura suka shigo, misali daga cikin karerain da suka shigo cikin aikin hajji shine ba a yin aikin hajji da suturar da aka je aka yi kasuwanci aka yi yawon duniya aka yi harkokin yau da gobe, sakamakon haka in suka zo za su yi aikin hajji sai su cire suturar su gaba ɗaya, sai su ce saboda wannan suturar ya taɓa zuwa kasuwa, mai wa ya cire ba, mai wa ya yi ƙarya, mai wa ya yi kaza, mai wa ya yi kaza, ina fata an gane, sakamakon wannan sai cire suturar gaba daya sai ainihin jefa sai rinka yin tawazu. Ita ma mace in ta zo sai ta cire wannan sutura sai ta ainihin koma tana yin ainihin tawazi da ainihin tsirara. To al'amari da ya kai haka su da kansu sai suka auna cewa wannan abin da suke ba daidai bane. Sai aka ce to abin da za a yi bari ka ji da yake jahiliya ce ba karatu. Sai aka ce to ku mata ku rinka yi da daddare. Mu kuma maza mu rinka yi da rana. Iya fata wadda za a iya yi kenan. Tunda babu wahayi, babu annabawa, an bace. Dan haka maza sai su zo sai mutun ya cire suturar shi sintir sai ya zo yana kewaye Ka'aba cikin maza haka kowa tsirara suna kewayawa. Mata kuma sai su zo da daddare suna yi. To tunda jahiliya ce an san akwai shegu a jahiliya wanda duk fata wadda aka yi shi zai makale yana son ya ga tsiraicin mata. To in ta zo tana yi sai ta rinka yin wani zikiri na shegantaka tana cewa al-yawma yabdu ba'dahu aw kulluhu fama bada minhu fala uhilluhu. Wai a yau dai za a ga farjin ta gaba daya ko kuma za a ga wani bangare amma wallahi ko da ya bayyana to duk wanda ya kalla Allah ya isa. To kaji shegantaka. To amma da yake jahiliyar kenan ba yadda aka iya iya abin da za su iya yi kenan. Kaga wannan ƙarya ce ta shigo cikin aikin hajji. To a tsari na gyara a musulunci, musulunci in yazo to ba zai ce a daina yin hajji ba saboda akwai barna a ciki, a'a sai a cire barna sai a tabbatar da mutane. Haka muke kira ga malamai in suka ji wata barna a yanzu kar su ce za su rugurguza abin gaba daya sai a ce a'a shi abin yana da asali saboda yana da asali amma ga barna sai a ce a cire ta. Amma in abin bai da asali gaba daya to sai a ce a bar shi gaba daya. To aikin hajji na da asali, mun ji karatu a baya inda Allah ya saukarwa da Annabi Ibrahim da Isma'il da kuma zuriyarsu. To amma wannan ƙarya ce aka shigo da ita. Ƙarya ta gaba ita ce Safa da Marwa, a da akwai wasu gumaka a wurin waɗanda duk mutumin da ya je aikin hajji a jahiliya zai je bauta musu. To lokacin da aka zo aka fara yin hajji a musulunci sai mutane sai suka rinka kyamar Safa da Marwa. Kun ji karatu na biyu, sai suka rinka kyamar Safa da Marwa sai suka ce to ai duk wanda ya je aikin hajji sai ya je Safa da Marwa ya yi bautar gumaka. To dan me yanzu muna musulunci za mu rinka zuwa Safa da Marwa, dan haka mu ba za mu yi Safa da Marwa ba. Kun ji magana ta biyu. Magana ta uku ita ce Qur'ani da ya fara sauka ya umarni da aikin hajji bai kawo magana Safa da Marwa ba. Abinda Allah madaukakin sarki yace wal yatawafu bil baitil atiq, su yi tawafi su kewaye Ka'aba. Da musulmi suka zo sai suka ce to ai tunda Allah bai faɗi Safa da Marwa ba to mu gaskiya Ka'aba kawai zamu kewaya ba zamu hada da Safa da Marwa ba. Kun ji dalilan da suka tattaru sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya. Allah yace inna Safa, lallai dutsen Safa wal Marwa da dutsen Marwa min sha'airillah, suna daga cikin wuraren ibadar Allah ba wuraren bautar gunki bane. Na'am an taba bautar gunki a kansu amma yanzu an kawar da gunkin, to kuje ku yi bautar Allah a wurin. Mun kuma ta ba a bara a cikin karatu da muka karanto ai mun ji tarihin uwar Isma'il matar Ibrahim ita ce ta fara yin Safa da Marwa. A yau zamu dan sake tattauna waɗannan matsalolin mu sake ji. To ashe Safa da Marwa ba wurin sabon Allah bane, suna daga cikin wuraren da ake bautar Allah. Kuma tabbatuwar Safa da Marwa ko na tabbatar da cewa lallai bautar Allah gaskiya ce, saboda waɗannan duwatsu ne Allah madaukakin sarki ya kafa, ɗaya dama da Ka'aba, ɗaya kuma hagu da Ka'aba daga gaban Ka'aba. Sai Allah madaukakin sarki ya sanya ita Ka'aba ba ita kadai ce ayar Allah a wurin ba. Idan ka je Ka'aba Allah zai nuna maka ayoyin shi da yawa, ita ce ta farkon ayar Allah. Na farko dai kaga Ka'aban nan da ka ganta to ita ce tsakiyar duniya, wannan ya ishe ka ka gane aya. Waɗanne irin injiniyoyi ne za su iya gwada duniya a yau? Babu. Amma Allah madaukakin sarki ya zo ya saka ta a tsakiya, kuma ya kira inda ya saka ta ya ce ummal qura, sai ya ce wa man haulaha, don haka duniya kaf ta kewaye Makka ne, Makka kuma ta kewaye Ka'aba ne, don haka Ka'aba ita ce tsakiyar duniya.
ba kuma manta ba a bara mun tattauna wannan argument din from the scientific point of view. Muka ce wannan ya hukunta a cikin ilimi kenan ya kamata agogon GMT ya zama agogon maka shine GMT, domin scientifically abin da ake nufi da GMT inda zai zama ina ne tsakiya, daga ina ne za a dauki lissafi. To amma kaga sai suka ce ai GMT shine kaza, misali yanzu daidai da agogon Ghana shine GMT, idan Najeriya tana karfe 4 to a Ghana sai a ce karfe 3 to sai a ce shine agogon GMT. To amma kaga to daga ina ne GMT zai fara lissafi? Daga ainihin tsakiya. To Makka ita ce tsakiya, to kamata ya duk agogan duniya su koma su dauki ainihin wannan salat. Kuma scientifically sun gano haka, kuma malaman kimiya na duniya sun yarda da haka, amma kiyayya da kafirai suke da ita ga musulunci da musulmai yasa har yanzu suna shawarar a yadda cewa Makka din ta zama ko kuwa ma a ce Baitul Maqdis, tunda duk agogon daya ne saboda tsabar kin musulunci da musulmai. Allah madaukakin sarki ya kiyaye, Allah madaukaki ya aje ayoyi masu yawa a wannan wuri. Daga ciki ga ita Ka'aba, ga makamin Ibrahim, bare mun kawo tarihin makamin Ibrahim. Wuri ne da Annabi Ibrahim yake taka dutse yana daga bulo yana daga gini. Da ya gama ainihin ginin sai ya tsaya akan dutsen. Dan shi Isma'il ya tsaya a bayan shi sai ya tsaya yana addu'o'in da mun karanto su a bara. Yana dagawa sai sawun shi sai ya fito a wurin, shikenan sai dutsen ya ci gaba da girma. Sawun ma suna girma tare da dutsen. Yanzu in ka je ga sawun nan kana gani rudu-rudu na ainihin Annabi Ibrahim. Kuma Annabi Ibrahim yayi wasiya cewa nan gaba za a haifi wani cikin jikokin shi. A duba sawun wannan jariri, in yi daidai da sawun da ke cikin wannan wurin, to wannan jikan nashi shi zai gyara aikin da aka bata nashi. Don haka duk dan da aka haifa a Makka sai su duba sawun, in sai ga bai daidai ba shikenan. Nazo nan na karanta muku cewa Abu Talib, afwan, Abdul Muttalibi, kakan Annabi, sanda aka haifi Annabi mahaifin shi ya Rasu sallallahu alaihi wa sallam Abdullahi, saboda haka Abdul Muttalib kakan shine ya wajikan huduba. Da ya dauko dan yayi mai huduba cikin Ka'aba, sai ya daga sawun Annabi sai ya duba, sai ya leka wannan na Annabi Ibrahim sai dattijo sai ya murmushi sai ya ce a gidana ne abun. Ina fata an gane. Shine Annabi da ya tashi yake cewa ana da'awatu abi Ibrahim, ni ne addu'ar da babana Annabi Ibrahim ya rinka yi wa mutanen garin nan, yana cewa Allah ka kawo wani wanda zai gyara addini, yace ni ne. Jama'ar musulmi, wannan yana daga cikin abubuwan da Allah madaukakin sarki ya sa ya zama aya a Ka'aba. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Kaji wata aya, duk halin da ka shiga ciki da damuwa da wani abu, ko idan ka gangara ka shiga inda Ka'aba take, ko sai ka ji gaba ɗaya an yayi maka. Kaga mutum yana nishi za a je dawasi, da zaran ya shiga baba yaya, sai ka ji ya ce wallahi ya ji ya watsaki. Wannan kawai aya ce, za ka ji daɗi, ka ji natsuwa, ka ji aminci. Jama'a kun fahimta? To daga cikin ayoyin Allah da ke wannan wuri Ka'aba, maqamin Ibrahim, sannan aminci da lumanar da ke wurin, to sa'annan waɗannan Safa da Marwa, sannan rijiyar Zamzam. Sarki ya tabbata ga Allah, rijiyar nan ta Zamzam, kafiran duniya sun yi hassada game da wannan ruwan. Suka taɓa fitar da wani rahoto cewa musulmi suna zuwa suna shan wata rijiya, suna ɗibo cuta. Sai aka kafa bincike a zamanin Sarki Abdulaziz uban su Fahd yana sarauta. Aka ɗauki ruwan aka kai wa duk wasu masu laboratory a duniya, aka ce su bincika. Sai aka gane cewa wannan ruwan yana ɗauke da components, sinadarai waɗanda babu wani ruwa, babu wani magani wanda yake ɗauke da shi. To kafirai su suka motso maganar, da kuma suka gano wannan falalar sai suka ja baki, sai suka yi shiru. Shine su ma kristoci sai suka ɗauko wannan ruwa na ƙarya, wanda za a ga an zo ana cewa holy water. Holy water from where? Where is it indicated in the holy book? Babu. Amma namu fa yana nan a cikin Al-Qur'ani, yana nan a cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Hasali ya zo a cikin Genesis, the book of Genesis. bayani akan Kaaba da bayani akan ita kanta rijiyar Zamzam da bayani akan garin Makka da kuma bayanin ƙwariyar inda Makka take bakka da Allah madaukakin sarki ya kiraye shi a Qur'ani ya zo a cikin Bible da wannan suna sarki ya tabbata ga Allah the book of Genesis ma'ana littafin farawa da Hausa yana nan a ciki dan haka jama'a yana daga cikin ayoyin Allah Safa da Marwa yana daga cikin ayoyin Allah wannan ruwa na Zamzam wanda Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam yake cewa ma'u Zamzam ta'amu tu'min abinci ne ga wanda ya sha shi in ka sha ruwan Zamzam ka koshi an ji ma sai dai ka ji kana kyatsa kamar ka cika sha kuma ruwa mai koshi saboda yana dauke da sinadaran da abinci yake dauke da shi dukkan abin da za a samu a jikin kifi da jikin nama da abin da za a samu a jikin masara da abin da za a samu a jikin dawa da duk wani carbohydrate protein vitamin kaza duka waɗannan sinadaran suna nan a cikin ruwan Zamzam bangaren abinci kenan sannan kuma sai Annabi ya ce ma'u Zamzam lima shuriba lahu da wace niyya ka sha ruwan Zamzam da niyya Allah ya azurta ka da ƴaƴa Allah zai baka da niyya Allah ya azurta ka da lafiya zai baka ba sai a Kaaba ba ko anan ka aika a siyo maka ƴan wannan turumba ta Zamzam ka zauna ka sha ka roki Allah Allah zai biya maka bukata malaman duniya sun gwada wannan Imam Ibn Hajar mai Fathul Bari da Bulughul Maram ya je ya sha ruwan Zamzam sai ya ce Allah ka bani karatu irin na Zahabi ya koma ya ci gaba da karatu sai Allah ya azurta shi da karatu irin na Zahabi sai kuma yana cewa oh ina ma da na ce Allah ka bani karatu wanda yafi na Zahabi kaga da shi Allah ya karba Imam Suyuti ya zo ya sha ruwan Zamzam shi kuma ya ce Allah ka bani karatu irin na Ibn Hajar saboda haka duk bukatar da kake da ita ka sha ruwan Zamzam saboda ita saboda haka Annabi ya wasiya da a ringa daukar ruwan Zamzam ana kaiwa ko ina bangarorin duniya shi yasa sunna ce alhazai su ringa diban ruwan Zamzam suna kaiwa ko ina bangarorin duniya sai dai kuma a guji adulteration Hajiya sai ta zo da yar kwalba kadan haka sai a tsaya ya aboki duk wanda ya zo ya gaida Hajiya sai a ce a diba a bashi a Hajiya kin yi ciwa-ciwa na fata an gane zallan shi ake neman ka da kasha sarki da daukaka sun tabbata ga Allah Annabi ya kasance yana baiwa mara lafiya su sha yana diba yana yayyafa wa marasa lafiya ruwan Zamzam ruwa ne mai albarka za mu zo mu karatu na musamman akan shi anan gaba insha Allah Allah ya ce lallai Safa da Marwa suna daga cikin wuraren bauta Allah faman hajjal baita aw itamara dan haka duk wanda ya ziyarci dakin Allah da nufin aikin hajji ko umara fala junaha alaihi an yatawafa bihima bashi da wani laifi idan ya kewaya su idan ya je sa'ayi a wurin cewar babu laifi anan ba wai ana nufin cewa in kai ba komai in ka bari ba komai ba an dauke an faɗi wannan magana ne dan a dauke laifin da wasu suke gani an taba bautar gunki a wurin dan me zan je in yi sa'ayi a wurin sai aka ce babu laifi wato ana dauke laifin da kake zato ne amma ba yana nufin cewa in baka yi ba ba komai in kuma kai mustahabi ne a'a yin Safa da Marwa ga Umara farilla ne rukuni ne zamu zo mu tattauna yin Safa da Marwa da aikin hajji shi ma farilla ne rukuni ne zamu zo mu tattauna insha Allah sai Allah ya ce faman tatawwa khairan wanda yayi sa'ayi wanda yayi tawafi wanda yayi ibada a wannan wuri ta tatawwi ta nafila to kari ne na alkhairi fa inna Allah shakirun alim Allah zai gode mishi kuma Allah masani ne game da abin da ya aikata abinda ake cewa duk wanda yaje aikin hajji ko umara lallai ne ya tabbatar yayi Safa da Marwa sannan ya sani da cewa bayan yayi wannan Safa da Marwa ta farilla to idan kuma yazo ya ƙara ta nafila to babu laifi akai zamu zo mu tattauna waɗannan bayanai insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya taimaka a ƙarƙashin wannan aya da muka karanta bari ku ji abin da babban malamin duniya al-Imam Ibn Kathir Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi yake faɗi dangane da wannan aya yace rawal imamu ahmad an urwa imamu ahmad ya ruwaito hadisi sahihi daga urwatu dan zubair urwa dan yar uwar aisha ne ha asma'u ita ta haife shi sannan almajirin aisha ne kuma yana daga cikin ƴaƴan aisha waɗanda suka fi kusanci da ita saboda kusancin da yake da Aisha yana iya mata tambayoyin da kowa bai iya wa Aisha. Misali, wata rana yace da Allah inna zan tambaye ki, waya akai ne ke ga ki yar mutsila da ke? Kaga wannan in ba da kusanci ba zaka iya tambayar kanwa uwarka wannan tambayar. Ya akai ga ki yar mutsila da ke amma ga ki kina da ilimi na medicine da pharmacy. Ya akai kika kware game da pharmacy, game da pharmacology, game da medicine. Waɗannan abubuwan guda uku Aisha tana ɗaya daga cikin waɗanda Allah ya yi wa baiwa akai. Ta kware game da ilimin har hada magunguna, shine baturen yau yake kira pharmacy. Ta kware game da ilimin pharmacology, shine ilimin mayar da maganin gargajiya ya zama magani, magani wanda kowa zai iya karban shi ya zama standard. Ta kware game da ilimin prescription, gano cuta da kuma cewa kaza shine maganin cutar. Duka waɗannan abubuwan uku sun haɗu akan Aisha. Uroto yace ya akai gaki ba wasu shekaru ne dake ba. Sai tace abin da ya faru, Annabi yakan yi rashin lafiya sallallahu alaihi wasallam. To duk wanda yaji Annabi bai da lafiya sai yazo gidan nan sai ya faɗa wa Annabi cewa ga magani kaza. Sai Annabi ya dubi wannan maganin, sai amfani da ilimin da Allah ya bashi, shi kuma sai yace to ke Aisha yi min kaza, gyara kaza, gyara kaza. Tace kaji inda ne graduating. Kun ji ABU su Aisha, kun ji universityin Aisha, kun ji fakultin Aisha. Ma'ana Annabi ne in aka bashi magani aka ce darbejiya, wani tsoho ne zai zo ya ce sha darbejiya, to sai Annabi shi kuma ya dubi wahayi da Allah ya mai ya ya kamata a sarrafa ta. Sai ya ce wa Aisha to hada darbejiyan nan da kaza. To daga ran nan darbejiya ta zama ba maganin gargajiya ba, ta zama at-tibbun nabawi, the prophetic, the prophetic medicine, ta zama maganin Annabi. Daga haka Aisha ta fi kowa irin wannan ilimin. Ana nan wata rana Urwa sai ya zo da wata tambaya, sai ce dan Allah inna zan tambaye ki, wai da gaske ne an ce Annabi in yi alwala yana sumbantar wata daga cikin matan shi? Sai ta ce kwarai da gaske. Sai ta dariya, sai ce aha hala ma ke ce. Sai ta ce kwarai da gaske. To kai kaga dan ki yana miki irin wannan tambaya, kaga akwai kusanci. To Urwa almajirin Aisha ne kuma danyarta ne, yace an Aisha ya karbo daga innan shi Aisha. Qalat as-sayyida Aisha tace qultu ay qalat ko eh an Urwata an Aisha qalat, hakika kamata ya zama qultu ne. Qala qultu ara'aiti qawla Allah ta'ala, na'am, inna safa na'am wal marwata min sha'airillah faman hajja al baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima. Urwatu wata ran yaje yace wa inna sha'aisha ranki ya dade innata, ko algafarta malama malamata, ko duk wani mode of address, ya kake tunanin zakai magana da malamarka, ya zakai magana da innarka, yaje gabatar mata yace yanzu wannan aya da Allah yake cewa safa da marwa wuraren bautar Allah ne, kuma duk wanda yaje hajji ko umara babu laifi yaje kewaya su. Fa wallahi ma ala ahadin junahun Allah ya tawafa bihima. Kuna fahimtar wannan magana? Sai yace mata ni ina ganin tunda Allah yace babu laifi aje a kewaya su, to ni ina ga kenan duk wanda bai kewaya ba bai da laifi. Ku fahimci yadda argument din ya fara. Tunda dai Allah ya ce wanda ya hajji ko umara babu laifi ya je ya kewaya su, to sai Urwa ya ce ni ina ganin kenan in mutum bai kewaya ba babu komai. Qalat Aisha, to sai Aisha ta ce bi'sa ma qulta ya ibna ukhti, tirda abin da ka faɗi ya kai ɗan yar uwata, kai kuskuren fahimta. Innaha law kanat alama awwaltaha alai, ai fassara ayar da kamar yadda kai ne, kanat fala junaha alaihi Allah ya tawafa bihima, da sai karatun ayar ya zama fala junaha alaihi Allah ya tawafa, da sai ya zama akwai Allah. To tunda ku yace fala junaha alaihi an ya tawafa, to kenan wanda duk bai kewaya ba yayi laifi. Yanzu kun ji Aisha kuma ta bullo nan banda malamar tafsiri a tafsirin ma a larabci kuma, ko kun fahimta jama'a? Irin wannan ya sha faruwa tsakanin Urwatu da Aisha. na gaya muku wata rana ya shiga wurinta ana yi mata gaisuwar sallah ranar babbar sallah. Yana shiga sai ya samu tayi kunin zaki, duk wanda yazo ya gaishe ta sai ta ce ku zuba mishi kunin zaki. To Urwatu da yake ta taba rike shi ta san halin shi, yana da son zaki. Da aka zuba mai kunin zaki sai ta ce ku kara mai suga. Na san yana da son zaki. Sai ya ce ina aini ina azumi. Sai ce ina azumi, sai ya ce aini a wuri na. To ni ban ga wata ba, dan haka ni sai gobe ne sallah. Sai ya ce kada Allah ku zuba mishi da Allah ya sha. Sai ta ce bayan annabi ya ce alhajji yawma yahujun al'arafa yawma ya'arif, hajji ita ce ranar da mutane suke hajji, arafa ranar da mutane suke hawa arafa.